To jama'a ta da fata ku wannan lami lafiya sashen Hausa na murya Amurka ne yake tarbon ku ga shirin sa na ƙarshe a yau akan mitoci da dama da suka hada da mita 25 da 31 da 41 da kuma 60 a Niger a tashin muta VOA Africa dake mai akan mita 102.5 zangon FM kenan ko kuma a gidajen radio na amfani da Far'a da Nomad da Sarauniya da Dalo da kuma Niya a birnin Kwani sai a duniyar gizo a voahausa.com da sashenhausa.com. To jama'a muna fata kuna nan kallo kamar yadda muke nan birnin Washington DC a ji Mustapha Sokoto tare da Baba Yakubu Makeri muke tarbon ku ga shirin mu na wannan dare din. Bayan shi Baba Dinya ga baku labaran duniya. Za ku ji ko bayan asarar dubban rayuka sauran irin ta'asar da 'yan Boko Haram suka janyo wa mutanen jihar Borno.
Gwamnatin jihar Borno ta ce kimanin gidaje miliyan 1 ne aka kona ko kuma aka lalata sakamakon rigingimin 'yan kungiyar Boko Haram.
Abun takeici malam shine irin rijiyar mu na gargajiya wani wajen ma gawawakin mutane ake laftawa ciki don kar a zo a sake shanan gaba.
Sannan za mu kawo muku rahoto game da yadda wasu mazauna Borno da sauran jihohin da ke arewa maso gabashin Najeriya suke taimakawa kungiyar Boko Haram tana ci gaba da ta'addanci.
Kakakin hedikwatar sojin Najeriya, Brigadier General Sani Usman Kuka Sheka, ya ce iyaye a shiyar arewa maso gabashin Najeriya na miƙa ɗiyansu ga mayakan Boko Haram domin a yi amfani da su wurin ƙunar bakin wake.
‘Yan ta'addan ko kuma masu goron bayan ‘yan ta'addan na Boko Haram da su suke gani cewar akwai wata hanya da ta fi taimaka ma wannan aiki na mashara inda suke ɗaukar iyayensu, ‘ya’yansu da suka haifa su ba ‘yan ta'adda kuma su kai da aikin ƙunar bakin wake.
To akan wannan ne jama'a muke so ku kira ku gaya mana na ku ra'ayi ta yaya za a ce mutanen da ke fama da wannan musifar suna kuma taimakawa masu jiyo musu musifar suna ba su iyayensu na cikin su taimaka su yi musu harharin wato shi bakin wake din da ake magana. Za mu tsaya mu yi wayoyin ku akan wayar mu wato mai alamar tarawa 1-202-205-5655 kada kuma a manta yau muna da labaran wasanni daga kasar Ghana. Duka bayan labaran duniya.
Jama'a barkanku da warhaka. Bayan zaben shugaban kasa a Kenya a yau Laraba, tashi-tashin hukuma ya barke a babban birnin kasar da ma wasu wurare cikin kasar biyo bayan zargi na magudi da madugun 'yan adawa Raila Odinga ya yi cewar masu kutse sun yi amfani da bayanan wani jami'in da aka kashe aka shiga dandalin bayanan hukumar zaɓe aka murɗa sakamakon zaɓen bayan an tattara baki ɗayan ƙuri'un da aka kada a duk rumfunan zaɓen ƙasar. Shugaba mai ci yanzu Uhuru Kenyatta da yake neman ƙarin wa'adi na biyu ya shiga gaban abokin karawan nasa Odinga. Magoya bayan Odinga da ke cike da fushi a unguwannin birnin Nairobi da wasu wurare da su 'yan adawan suke da ƙarfi a cikin ƙasar sun ƙona tayoyin mota suka tare hanyoyi kana suka yi arangama da 'yan sanda. Kamfanin dallancin labarai na Reuters ya rawaito cewar 'yan sandan sun yi amfani da hayaƙi mai sa hawaye da harsashe da kuma ruwan zafi wurin tarwatsa masu zanga-zangar. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya ce shi bai ga wata barazanar tabbas da Koriya ta Arewa take yi wa yankin Guam da ke tsibirin Pacific ba, duk da ikirarin da Pyongyang ɗin cewar tana gwajin dabarunta na lullube wannan yanki na Amurka baki ɗayansa da wuta. Tillerson yana zantawa da manema labarai ne yayin da zai tashi zuwa yankin na Guam da safiyar yau Laraba biyo bayan zazzafar cacar baki tsakanin Washington da Pyongyang. Sakataren harkokin wajen Amurkan ya yaje zango ne domin jirginsa ya sha mai a tsibirin bayan ziyararsa ta Asiya. Shugaban Amurka Donald Trump ya aike da kashedi mai ƙarfi ga Koriya ta Arewa. Yana cewar idan ta ci gaba da yin barazana ga Amurka za ta huskanci wuta da fushi mai tsanani da ba a taɓa ganin irinsa ba a duniya. Tillerson ya ce yana ganin shugaban ya aike da saƙon ne da irin kalaman da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un zai fahimta. Tunda yake baya fahimtan kalaman lumana ta diplomasiya. Ya ce yana ganin shugaban Amurka yana ƙoƙarin ya fahimtar da gwamnatin Koriya ta Arewa cewar Amurka tana da ƙarfin da babu tambaba za ta iya kare kanta da ƙawayenta, kuma ya ce yana tunanin wannan yana da muhimmanci ake da wannan saƙon don kawo ƙarshen bahagun tunani da suke yi. An tabbatar da mutuwar mutane 19 a wata babbar girgizar ƙasa da ta afka a wani yanki mai tsaunuka a cikin lungun lardin Sichuan na kasar China a jiya Talata. Hukumomi cikin gida sun ce wasu mutane 247 suka jikata a wannan girgizan kasa da tafi karfi ko idanunta ke wata gunduma mai suna Ngawa, inda makiyayan kabilar Tibet da kuma Dujiangu suke zaune, inda kuma hannan ne ake da wani wato gandun shakatawa na kasa wanda dubban mutane daga cikin gidan China da kuma waje suke zuwa shakatawa a duk shekara. Jama'an sun ce akalla mutane 5 cikin waɗanda suka mutu ƴan yawon bude ido ne. Kamfanin dillancin labaran kasar na Xinhua ya ce wata mace ƴar Canada da wani matashi dan kasar Faransa suna cikin waɗanda suka jikata. Xinhua ya ce an kwashe sama da ƴan yawon bude ido 30,000 zuwa Zhejiangu. Shugaban China Xi Jinping ya kira ga kasar kowa ya bada gudunmuwansa wurin aikin ceto kuma a taimaka ma waɗanda suka jikata.
To kun ji labaran duniya daga sashen Hausa na Amurka a birnin Washington DC ne. Yanzu sai rahotanninmu, kuma dukkan rahotannin guda biyu da muke da su suna da alaka ne da famar da ake yi na yaƙi da ƴan Boko Haram a Nigeria. Bari mu fara da na wakilinmu da ke Maiduguri Haruna Dauda kan wato sauran asarorin da ta'addanci ya janyo ko bayan asarar rayukan dubban mutane.
Gwamnatin jihar Borno ta ce kimanin gidaje miliyan 1 ne aka kona ko kuma aka lalata sakamakon rigingimin ƴan kungiyar Boko Haram da ya shafi kananan hukumomi 22 cikin 27 da ake da su a jihar. Babban sakatare a ma'aikatar hukumar sake gine-gine da kuma gyara gidajen da aka kona a sakamakon waɗannan rikici, wato a tagarin misali ne bayyana mana mai labarai hakan a garin Maiduguri. Yace sun samu wannan kididdiga ne sakamakon wani rahoton haɗin gwiwa da suka gudanar da gwamnatin jihar Borno da wasu kungiyoyi masu zaman kansu. Lakabtar kuma a watan Fabrairun 2010
abinda aka iya gani don akwai wasu wuraren da ba iya zuwa ba, kaman ma'aikatan lafiya ya wuce 200, su asibiti, su clinic, bohol da su rijiyoyi na bursatsai da na bohol da pompuna kusan 2000 shi ma da aka kirga a lokacin wanda aka lalace. Abin takaici malam shine a irin rijiyarmu na gargajiya wani wajen ma gawawakin mutane ake laftawa ciki don kar a zo a sake sha nan gaba.
Ya ce sakamakon wancan rahoto da aka fitar na nuni da cewa bannan da aka aikata a jihohin da ke shirin arewa maso gabacin Najeriya ya ci kimanin $6 billion.
An yi amfani da waɗansu damomi na samun barnan da aka yi shine aka kamanta a lokacin ya kusan $6 billion na dollars, ya kusan kenan kaman $6 trillion na naira. To kashi 2/3 da aka yi na barnan duk a Borno State.
A tattagerin man ya kuma yi bayani irin kasar da suka shiga wajen ziyartar waɗannan ƙananan hukumomin lokacin da rundunar sojan Najeriya ta karɓo su don sake duba yadda za su sake gina waɗannan garuruwa.
Tsakanin Fulka da Goza kilomita 20 ne kawai, amma sai da muka yi awa 4 kafin muka yi Goza ɗin. Wato muna kan tafiyar nan, sojoji kuma Allah ya musu albarka, su suna da wa'insu na'urorinsu da iliminsu na aikinsu. Muka yi ɗan tafiya, in suka lura kamar akwai wani matsala hanya da ba su saba gani ba, sai su je su duba ashe bom ya aka binne, sai sun tada bom wannan. Mu kuma lokacin za mu koma ba, wayan suna gudu, wayan suna reverse da mota, har je haka aka yi ta yi. Mun tada bom abu mai dawa kafin mu isa garin daga Fulka zuwa Goza kilomita 20, amma sai da muka yi awa 4.
Yanzu dai ko shakka babu, dukkanin helikwatocin ƙananan hukumomi 22 a hannun sojojin Najeriya suke, sai dai ɗan abin da ba za a rasa ba kan irin yadda ake samun hare-haren ƴan ƙungiyar Boko Haram ɗin akan jama'a, wanda ko a cikin makon nan sai da wasu rahotanni ke nuna da cewa wasu ƴan ƙungiyar Boko Haram sun kashe wasu masanta fiye da 30, yayin da rundunar sojan Najeriya ta ba su dama da sake ci gaba da aikinsu na kamun kifi a yankin tafkin Chadi, wanda wannan batu ya tada hankulan jama'a da dama, ganin cewa rundunar sojan Najeriya na ci gaba da kirarin cewa an samu zaman lafiya a wannan yanki da ma sauran yankunan faɗin Najeriya. Haruna Dauda, biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To a gaishe ka Haruna. To rahotonmu na biyu ma kan wannan al'amari na Boko Haram ne, wanda kuma a kansa ne ma muke son mu ji ra'ayinku. Wato game da rawar da wasu mutanen jihohin nan da abin ya shafa suke samun hanyoyi na taimaka su mayakan Boko Haram ɗin wajen yakin da suke ci gaba da yi, kamar masu ba su 'ya'yansu suna kai hare-haren ƙunar bakin wake.
Kakakin hedikwatar sojin Najeriya Brigadier General Sani Usman Kuka Sheka ya ce iyaye a shiyar arewa maso gabashin Najeriya na mika ɗiyansu ga mayakan Boko Haram domin ai amfani da su wurin kunar bakin wake.
An sami waɗanda ‘yan ta’addan ko kuma masu goyon bayan ‘yan ta’addan na Boko Haram da su suke gani cewar akwai wata hanya da za ta taimaka ma wannan aiki na mashara, inda suke ɗauka iyayensu, ‘ya’yansu da suka haifa su ba ‘yan ta’adda su ɗure masu kunne kuma su kai da aikin kunar bakin wake.
Masanin halayyar bil’adama Farfesa Muhammad Tukur Baba ɗan iya mutum biyu wanda yanzu haka ke gudanar da bincike mai zurfi kan wannan sabon salon amfani da yara wurin kunar bakin wake, ya mun bayanin kaɗan daga cikin ababen da ke jawo haka.
Kasan shi imani da kuɗin mutum ya yi ba abin da ba zai iya yi ba na ɗaya kenan. Na biyu kuma muna iya komawa ga shi sakon da su waɗannan ƙungiyoyi suke badawa. Sako ne da ke shiga cikin kunnen mutane da kuma su ba da imani a labari ne za a yi ta baka a tabbatar maka daidai ne haka yake ana yinsa yau da kullum sai ya shiga kunnen mutum. Akwai kuma wani abu da muke dubawa ya kasance wasu abubuwa wasu yanayi suna sa mutum ya shiga ya yi imani da abin da ba daidai ba. Waɗannan abubuwa da yawa suna sa mutane su yi imani ga abin da ba haka yake ba.
To ko menene abin yi a halin yanzu? Tambayar kenan da na yi wa Farfesa Muhammad Tukur Baba.
A kau da hankalin jama'a ga hanyar ta'addan a ce komai matsala akwai ta hanyoyi da za a bi a shawo kan. Na ɗaya gwamnati za ta yi nata, jama'a za su yi nasu, shugabanni za su yi nasu, wato a biyo shi duk wani fanni da ake ji yana ko yana sa mutane su ji irin waɗannan ake dun a jawo hankalinsu na cewa wannan zai kai mu ne ga alaka.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Tafiya ba dawowa ba dan adam ba komai ne ba fitina ba san
to a gaishe ka san to kamar da nace akan wannan muke so mu jira ayoyin ku ta yaya kuke ganin wannan rawa da ake cewa wasu mutane da ke zaune cikin wannan masifa ta Boko Haram suke bada taimako ga su kungiyoyi suna ci gaba da wannan ta'asa da suke yi a jihohin na Najeriya kan haka muke so ku shirya ku fara bugo mana mu ji abin da za ku ce kan shi. Lambar tamu ita ce alamar 1-202-205-6555 amma kafin sannan a ji wannan.
Masojuna jama'a mun zauna lafiya rayuwa soyayya ce silar zama lafiya.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555 amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka 1 sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
To mu bude layukan mu domin jin ra'ayinku game da mutanen da ke bada taimako yayin da suke cikin jihohin Borno da Yobe da sauran wanda ya shafa ga Boko Haram. Bari mu share fage a jihar Kebbi. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Alhaji Ali Musa Zakko tabarka da wani.
Barka wani ne?
Kana magana Nasiru Mamman Rikoto area Kebbi state.
Nasiru ya kake ganin mutanen da ake cewa suna zaune cikin Maiduguri ko Borno suna bada taimako ga Boko Haram?
Wannan ra'ayi na yau shine wannan al'amari da suke ya kamata su ji don Allah. Abu ana kokarin kashe shi amma mutum ya dauki dan shi waye baya ga Boko Haram ya je aika a halaka mutane gaban zagari. Muna kira ga mutane da don Allah da Annabi su ji don Allah. Mutu duniya ba zama za mu yi ba, kowa mutuwa zai yi. In akai wannan za a samu sauki in Allah ya da. Tun da lokaci an dan ci karyen su abu kuma ya zo daga baya.
Kware da gaske.
Yana so ya tashi.
To kuma ka san ba yaya kawai ba suke bara, wasu kila suna bada shawarwari ma da sauransu ne da za a yi wannan al'amari din.
hadda masu bada shawarin kowa.
To bari mu je Kaduna. Hello, assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Ina jin ka ne.
Na tare da Adamu Jeje daga kamfanin Fatejaji Kaduna Nigeria.
Mana Adamu, ya kake gani abin nan a ce wani yana zaune cikin masifan ne yana taimako.
Abin da ke dore man kai anan shine. Ni ba na harkan Boko Haram, ya za a yi dauki dana in ba yar dan yaje kai wannan hari ga yan uwa. Abin da ke dore man kai kenan. Amma idan ma yafin yana harkan, to ba mamaki ya dauka ya bada. Amma ni ina shakka a ce wanda baya wannan harka wai zai dauki dan shi ya ba Boko Haram, sa mishi bom yaje kai hari kai. Akwai alamar tambaya ga jami'an tsaron mu na Najeriya gaskiya.
To mun gode mallam Adamu, bari mu je Zamfara. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Wace magana?
Wa alaikum assalam. Sunana Buhari Abubakar Maradun.
Mallam Buhari, ya kake ganin taimakon nan da ake cewa suna bayarwa ƴan Boko Haram kuma suna cikin wannan rigingin mu da ake fama da su?
To gaskiya wallahi rashin sanin ciwon kai ne tsakanin da Allah, ka annan ba shi ilimi ba. Don duk wanda da ilimi bai taimakawa ƴan ta'adda da iyansu wai su ce dan ɗaya a haddata ta'asa ga ƙasa. Gaskiya yana kira.
Mun gode mallam Bahali, bari mu koma Kaduna. Assalamu alaikum.
Alaikum salam. Ali Musa Sokoto, Bello Sokoto daga Kaduna.
Wane ne?
Bello Sokoto.
To mallam Bello, barka da dare. Me kai zaka ce game da wannan irin taimakon da ake cewa suna bayarwa yayin da suke cikin rigimar nan? Hello mallam Bello, kana nan? To mun rasa mallam Bello ke kira da Kaduna, amma dai ma za mu tsaya Kaduna har yanzu. Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum salam. Mallam Ali, barka da kokari.
Barka da dare. Je
sunana Ibrahim Alaran Mariga cikin Kaduna.
Ibrahim, ya zaka ce game da taimakon da waɗanda ke cikin wannan rigima suke yi don ƙara ingiza wutar rikicin na Boko Haram a cikin jihohin nan? Hada yaya.
To gaskiya masu ƙara ingiza wannan rigima, zan iya cewa ba su kyautata ba, ba su yi ma kansu adalci ba, saboda ana neman tsaro ne, kuma ya kasance ana tunanin ku ne ma kuke tsandima cikin wannan ne, kuma kun taimaka in har ma ya tabbata kenan. To lallai ina tare da ra'ayin jeji yake cewa idan mutum yana wannan harkar, lallai zai iya bada ɗan shi. Amma a ce ba ka ciki, a ce a kashe ɗan uwanka fitina ta fitini, kuma mutum a ce yana bada ɗan shi, gaskiya ya kamata dai hukumar tsaro su ƙara duba wannan rahoton domin su fito da bayani sahihi wanda kowa zai iya gamsuwa da shi. A gode.
Mun gode mallam Ibrahim. To bari mu je Nasarawa. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
To wane ne?
To alhamdulillah, Mallam Aliyu Mustafa, kana tare da Garba Sale ne, likitan radio na garin Agwa Bundo, jihar Nasarawa.
Mallam Garba, kai ya kake ganin matsalar nan ne?
To gaskiya Mallam Aliyu, wannan matsala in dai gaskiya ne, bincike ya nuna lallai har akwai masu bada ƴaƴansu su je suna wannan ana kashe mutane. To a zahirin gaskiya su din ma sun kasance kenan, wato ba sa so a samu cikakken zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasar nan. Kusan a ce su ma wato ƴan Boko Haram din ne, domin duk mutumin da ya ɗauki ɗansa ya ba da gudunmawa a wannan, ya san matsayinsa kamar yadda misali ya nuna a cikin addinin Musulunci, ba inda aka ce ka kashe mutum wanda bai san hawa ba, bai san sauka ba. Za a kashe mace da ciki, cikin bai san abin da yake faruwa ba. An mai da mata goraye, an mai da gidaje babu. Don Allah, don Annabi, inda akwai masu yin haka, to su gaggauta ranar haɗuwansu da Ubangiji fa akwai sakamako. Ku san cewa gida biyu ne, ga nan duniyan kowa zai barka.
To mun gode, mun gode
Allah ya sa su ma masu wannan abin su yi kokari, don girman Allah su yi kokari su tuba. Gaba ɗaya mu taru mu kasance masu aikata gaskiya, mu ji tsoron Allah.
Mun gode Mallam Garba a Nasarawa. Bari mu koma Kaduna. Hello,
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa alaikum salam. Mallam Musa, barka da dare.
Mallam Ali Mustafa Sokoto, barka da dare. Ni ne maka barka da aiki.
Barka da dare. To muje.
Sunana Alhaji Musa Garo, mai radio da rikoda kasuwar Kawo Kaduna, Najeriya. To babu shakka ni wannan rahoto da gaskiya sai da yasa na kusurin kwalla akan wannan al'amari. Saboda wannan al'amari a ce mutum ya ɗauki ɗan shi ya bada domin a je a yi ta'addanci, ko kuma a'a, ya kamata dai a tsaya a yi bincike sosai a tabbatar da wannan al'amari, domin gaskiya al'amari wannan abu ya ƙi cinyewa. Yau a ce can gobe, can jibi, can ita kuma gwamnatin tarayya hankalinta yana gurin, kuma sojojin Najeriya suna ƙoƙari ƙwarai da gaske wajen su ga sun ƙoƙashe wannan al'amari. To amma abin dai akwai munafunci a ciki, da haka ya kamata gwamnati ta tsaya ta tsananta bincike sosai. Bala Ali Mustafa Sokoto, Allah ya sa a tashi lafiya. Alhaji Musa Garu ya tashi lafiya.
Mun gode kwarai Alhaji Musa sai Maiduguri inda abin yake. Oh to an ce mun samu Maiduguri amma kuma waya ta tsinke. To muna da dan lokaci kalilan da ya rage mana, muna tattaunawa ne game da goyon baya da taimako da sojoji suka ce wasu suna bayar wa mutane har da yayansu ga Boko Haram. Bari mu karkare a Bauchi. Hello? Hello Bauchi, wa ke kira daga Bauchi? Na'am, wane ne?
Kana magana da Samuel Fawa, kashin malaki karamar hukumar Zanjo jihar.
To Mayan Samuel ya sauri, ina ji kai ne na ƙarshe wata kila ba hankali.
Alhaji Musa ne, alhamdulillah dai wannan abin da yake faruwa a Maiduguri ne, mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amma dai Alhaji Musa, Alhaji Aliyu. Duk mutumin da aka ce zai ba da danka da ya aifa jininsa, a ce ya miƙa shi don a yi ta'addanci a tsakanin da Allah, wannan faɗan Boko Haram ne. Jami'an tsaro su bincika.
To mun gode Malam Sama'il, kamar da nace waya kai ita ce ta ƙarshe, sai kuma gobe mu da muku da wani batu. Mun gode. To kuna jin shirin ko kuma shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka a Washington yanzu karfe 5 saura minti 9 na la'asari. Ga kuma baba ya dawo da
wasanni a takaice.
Shugaban hukumar kwallon kafa Afirka ta CAF ya je kasar Habasha don ziyartar makarantar matasa da wasanni, kuma ya tattauna da masu ruwa da tsaki a kasar. Ya isa birnin na Addis Ababa ne a ranar Lahadi bayan wata ziyarar aiki da ya yi ta wuni uku a kasar Burkina Faso. Shugaban na CAF ya ce Afirka tana buƙatar irin wannan makarantar da dama, kuma ya yi alƙawarin hukumarsa ta CAF za ta ba da taimakon kuɗi da na aiki wurin ci gaban kwallon kafa a nahiyar Afirka. Kungiyar kwallon kafa ta Delta Force FC a Nigeria ta yi kira ga 'yan wasanta kada su fidda tsammani na samun damar shiga babban gasar Premier League din Nigeria ta Nigerian Professional Football League da yake jawabi bayan kunnin doki da kungiyarsa ta yi da Bayelsa United a ƙaramin league din Nigeria. Ogwanshi Uku Blankson ya nuna rashin jin daɗinsa ga sakamakon wasan, amma ya gargaɗi 'yan wasan nasa su sa himma da ƙwazo a wasa na gaba da za su yi a birnin Lagos. Kungiyar 'yan wasan guje-guje na Ghana ta samu shiga wasannin guje-guje da aka fara a ranar Juma'a a birnin London, inda aka taɓa gudanar da wasan Olympic. Gabaki ɗaya, Ghana ta gabatar da 'yan wasa guda takwas da za su shiga nau'o'in wasanni guda biyar masu zaman kansu. Sai dai wasannin ya shiga rana ta biyu, kana kungiyar 'yan wasan Ghana suka fara wasan nasu. Sai dai wasan nasu na ranar farko bai burge ba, amma dai ana kyautar zato za su sa himma a nan gaba. Ministan matasa da wasanni Isaac Asiyama ya yi nasarar warware takaddama tsakanin shugaban hukumar kwallon kafa ta GFA Kwasi Yantachi da mataimakinsa George Efrigie. Wasu rahotanni sun nuna a 'yan kwanakin nan akwai rashin jituwa tsakanin manyan jami'an hukumar kwallon kafa ta Ghana, inda mataimakin shugaban ke tuhumar shugaban da son kai da kuma mugunta. Akwai rahoton da ke nuna cewa mataimakin shugaban George Efrigie ya aiki da wata wasiƙa ga shugaban yana kwatanta shi da mai son kansa kadai, amma wata majiya daga ma'aikatar matasa da wasannin ta ce shugabannin sun gana da ministan sashen kuma tuni aka sasanta tsakaninsu kana suka yi alƙawarin yin aiki tare. Shahararren tsohon ɗan wasan ƙwallon kafar Ghana Abedi Pele da uwar gidansa Maha suna shagalin cika shekaru 30 da aure, wanda Allah ya albarkace su da 'ya'ya guda biyu manyan 'yan wasar ƙwallon kafa na duniya. Gwarzon ɗan wasan ƙwallon kafa na duniya kuma tsohon kaftin ɗin Blasters Abedi Pele ya auri Maha ne a shekarar 1987, kuma suna da 'ya'ya uku da suka haɗa da Andrew da Jordan Ayu da kuma 'ya mace mai suna Imani Ayu. Andrew Ayew da yake wasansa a West Ham United a ƙasar Ingila ya taka rawan gani a lokacin da ya jagoranci zakarun Ghana 'yan ƙasa da shekaru 20 suka ɗauki zinari a Afirka da ma duniya baki ɗaya. Ƙaninsa Jordan kuwa yana wasansa ne a Swansea City, kuma dukkaninsu suna wasa a Ghana Black Stars.
Yanzu kuma sai sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Wannan watan Agusta da muke ciki shine yazo daidai da cika shekaru uku da kungiyar ISIS ta fara cin zarafin Yazidawan Iraki, inda suka ruguza al'ummar da al'adunsu. Wannan tashin hankali na nuni da abubuwa biyu da suka faru. Na farko shine masifar ta afka al'ummar Yazidawa, na biyu kuwa shine lokacin da aka ankara aka kuma shiga yaki da kungiyar ISIS gadan-gadan. Ranar 3 ga watan Agustan shekara 2014, mayakan kungiyar ISIS suka mamaye birnin Sinjar da ke arewacin Iraki, garin da ke da yawan mutane 90,000 waɗanda yawancinsu Yazidawa ne da kuma wasu 'yan Shi'a ƙalilan. Yazidawa dai ba musulmai ba ne, kuma suna ɓangaren wata ƙaramar ƙabila ce. mayakan kungiyar ISIS na ta kai musu hare-hare suna kashe su kawai domin abin da suka yi imani da shi. Haka kuma tarihi ya nuna cewa Yazidawa sun dade suna fuskantar tsangwama daga sauran kabilu. A lokacin da kungiyar ISIS ta kwace ikon garin Sinjar da kewayensa, ba tare da bata lokaci ba suka fara ruguje guraren ibadar Yazidawa tare da kashe fararen hularsu. Dubban mutane musamman ma maza manya da kanana an kashe su. Yayin da wasu dubban da suka hada da manyan mata da kanana aka yi garkuwa da su, inda mayakan ISIS suka mayar da su bayi da yi musu fyaɗe. Ga mutane kimanin 200,000 da suka arce daga birnin da kewaye, wasu kimanin 50,000 sun samu mafaka a tsaunin Sinjar, inda mayakan ISIS suka zagaye su suka yi musu kofar rago. Cikin kwanaki uku yaran Yazidawa suka fara mutuwa saboda yunwa da kishirwa. Yazidawa sun yi kira ga al'ummomin duniya ciki har da Amurka. Suna roƙon a taimaka musu domin su tsira daga wannan tarko da aka yi musu. Ranar 4 ga watan Agusta shekara 2014, Sarkin Yazidawa ya yi kira ga shugabannin duniya su taimaka musu. Amurka ta ji wannan kira, inda ta kai wa 'yan ƙungiyar ISIS hari ta sama, ta kuma jefa wa Yazidawa abinci da kayan agaji ta sama da haɗin gwiwar gwamnatin Iraki da sauran ƙawayenta. Wannan shine matakin farko da ya kai ga haɗa ƙungiyar ƙawancen ƙasashe domin daƙile ƙungiyar ISIS, wanda shine farkon kawo ƙarshen ƙungiyar ISIS. Zuwa tsakiyar watan Disambar shekarar 2014, dakarun ƙurdawa suka kaddamar da shirin ganin sun fitattake ISIS daga Sinjar kafin ƙarshen shekarar. A ranar 13 ga watan Nuwamban shekarar 2015, kwana guda bayan da aka kaddamar da hari na biyu, dakarun ƙurdawa da sojojin Yazidawa da ƙungiyar ƙawancen ƙasashe ke marawa baya suka karɓe ikon birnin Sinjar daga hannun ISIS. Yaƙi da ƙungiyar ISIS yaƙi ne da aƙidar rashin imani, inda babu inda aka nuna ta ƙarara kamar a birnin Sinjar. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
To kuma shi ya kamu inda za mu kawo muku shirin mu na ƙarshe labarin mu a takaice, har yanzu zan sake mai da ku gaba ba.
Sabuwar majalisar dokokin Venezuela ta ayyana kanta a matsayin reshen gwamnatin kasar mafi tasiri ciki hadda majalisar dattawa, inda 'yan adawa ke jagoranta. Amma ita majalisar dattawan ta kyamuncewa da wannan ikirari hidud da barazana da majalisar dokokin take yi na tube mata duk wani iko da take da shi, da kuma alfarma da wakilan 'yan adawan ke da ita. Babban aikin wannan sabuwar majalisar dokokin shine sake rubuta kundin tsarin mulkin Venezuela. Gungun magoya bayan shugaban ƙasar ne aka zaɓa a ranar 30 ga watan Yuli na zaɓen da Amurka ta kwatanta shi aikin kawai. Ministan harkokin wajen ƙasar Peru ya shirya wata ganawa da takwarorinsa na yankin Latin America, inda ya ayyana Venezuela ƙasa da take ƙarƙashin ikon mutum guda. Bayan zaɓen shugaban ƙasar Kenya a yau Laraba, tashe-tashen hankula ya ɓarke a babban birnin ƙasar da ma wasu wurare cikin ƙasar, biyo bayan zargin magudi da madugun 'yan adawa Raila Odinga ya yi cewar masu kutse sun yi amfani da bayanan wani jami'in da aka kashe, suka shiga dandalin bayanan hukumar zaɓe kuma suka murɗa sakamakon zaɓen. Bayan tattara baki ɗayan ƙuri'un da aka kaɗa a duk rumfunan zaɓen ƙasar, shugaba mai ci yanzu Uhuru Kenyatta, da yake neman ƙarin wa'adi na biyu, ya shiga gaban abokin karawansa Odinga.
To a gaishe ka Baba Yakubu Makeri kenan da labarai a takaice, wanda kamar yadda na ce shine ya kamu ƙarshen kwata-kwata ma shirye-shirye mu ne wa baki ɗayansu. Sai in Allah ya sa an kwana an tashi lami lafiya gobe da safe, muna fatar da muku da misalin karfe 6 na safe ɗin da wasu sababbin shirye-shirye, da kuma karfe 8 na safiyar ta gobe Allah yadda. A madadin shi Baba Yakubu Makeri da Julie Latin Inspiration da Engineering, ni ne Ali Musa Fansa Kudu. Kafin mu tafi muna tarbon Alpha Radio ta kuma su gana a cikin jerin gidajen rediyon da muke hulɗa da su. Gungode, a huta lafiya.